wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, kana tare ne da Adventist World Radio. Ina fata kana cikin farin ciki domin kasancewa tare da mu. Sai a nemi uwar gida ta matso kusa tare. Uwar gida, ki nemi mai gidanki ku zo a zauna tare domin a saurari shirinmu na domin iyali tare da Pastor Yohana Dangana. Za ka samu ƙarfafawa. Iyalinka za su samu ginuwa cikin ruhaniya. Don haka mai sauraro, sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali. A shirin kuma Faso Haruna Matthew shi ma yana shirye da fili domin sujada, yayin da Faso Audu zai ba mu guziri domin rayuwa. Mawakan zumuntan Adventist Church Gingery Hospital su ne za su mana waka a shirin na yau. Mai sauraro, ni ne Ishaya Zakaria, ina maka maraba da zuwa. To, mun sake zuwa shirin na yau mai sauraro, ina maka maraba da zuwa. Faso, ina fata ana cikin koshin lafiya.
Kwarai da gaske.
To, in haka ne, godiya ga Allah. Muna da tambaya a gabanmu wanda ke cewa, Pastor, idan na biya dukiyar mace, ta zama nawa ne ko sai an ɗora mana aure? Tambayar kenan.
To, madalla, da gaske, idan ka biya dukiyar mace a al'adance ta zama matarka, akwai aure kashi uku, akwai auren al'ada ko gado, sannan akwai auren kotu, sannan akwai auren church cikin ecclesia. Wanda ka zaɓa za a yi maka, idan ka zaɓi aure ne na gado wanda ake yi na gargajiya a gida, da zaran ka biya dukiya, iyayenka da iyayen mata da abokanan arziki sun taru, an biya dukiya, daga ranar nan ka ga dama za ka yi ka ce a baka matanka ku tafi gida, ta zama naka. Na biyu, in kun yi a kotu, daga ranar nan da kun ɗaura aure a kotu, in ka ga dama kana iya ɗaukanta zuwa gidanka direct, ta zama naka. Amma in na church ne, bayan da ka biya dukiyanta yau, sannan sai kuma ku biyu ɗin nan kun zauna kun ce muna so a yi mana auren church ranan 10 ga wata mai zuwa, to dole ne za ka jira sai wannan rana. Ba za ka ɗauke ta yau ba, ka kwana da ita yau ba, domin me ne? Kana son albarka a cikin church, za ka ƙyale ta gidan iyayenta. Sai wancan rana da kuka sa na church, shi ne za a ɗaura muku aure, a yi maka addu'a, a sa muku albarka, sannan daga ranan kun fita sai gidanka ta zama matarka. Amma in na gargajiya ne, daga ranan kuna iya zuwa gida. In na kotu ne, daga ranan kuna zuwa gida. Amma in na church ne, ran da ka biya dukiya ta zama naka, amma ba za ka kwana da ita ba. Sai ranan da kun sa za a ɗaura muku aure a church, shi ne za ta zama naka na zuwa cikin gida. Wannan su ne ƙa'idojin aure. Allah ya taimake mu.
Amin. Sai muna da wata ‘yar uwa mai damuwa daga Jos. Ta ce, na yi zaman rayuwar zub da ciki. Tunda na fara wannan halin, ba ni da kwanciyar hankali. Don Allah a taimake ni da shawara, domin ina so in bi tafarkin Ubangiji yanzu. Pastor, ga wata damuwa nan.
To, madalla, wannan shi ne halin da zunubi ya jefa ɗan adam a ciki. Allah ya halici aure, ya kuma ce sai mutum da na mace sun haɗu a aure kafin za a yi jima'i. Amma shaiɗan ya kawo zunubi a duniya, yanda yanzu yara mata da maza da dama ba za a iya ƙirga su ba, sun riga sun shiga cikin jima'i kafin su yi aure. Wannan sakamakon zunubi ne. ‘Yar uwa, ina gode miki, ina kuma taya ki addu’a. Ko da shike halin da kika yi na zubar da ciki ba ɗaya ba biyu ba, zunubi ne a gaban Allah. Zunubi ba ɗaya ba biyu ba, na ɗaya, littafi ya ce ba za ka yi zina ba, kin shiga cikin zina. Na biyu, littafi ya ce ba za ka yi kisa ba, kin shiga cikin kisa, domin zub da ciki kisa ne. Kina bukatan tuba na ƙwarai. Domin littafi ya ce cikin littafin ayyukan manzanni Sura 2 aya 37, ku tuba fa ku juyo daga zunubanku, domin ku samu tsarkakewa. Idan kin yi tuba na gaskiya, Allah zai gafarta miki. Ina kuma da farin ciki in yi miki addu’a a yanzu, domin Allah ya taimake ki, kada ki sake komowa daga wannan zunubi. Ki yi addu’a, Allah zai baki naki miji. Allah zai albarkace ki. In tubanki na gaskiya ne, Allah zai canza ki. Allah zai taimake ki ki rabu da wannan. Na biyu shawaran, duk ƙawayenki wanda kin sani kuna wannan aiki tare, ki rabu da su. In ma kina zama da su ne, ki tashi ki rabu da su, ki komo gidan iyayenki. In kuma kina gidan iyayenki dai kina da irin waɗannan abokanan banza, ki yanke hulɗa da su kwata-kwata. In ba haka ba, za ki komo cikin laifinki na da. Fatana ne Allah zai baki ƙarfin hali na ruhu mai tsarki domin ki kasance sabon halitta a gaban Allah. Domin littafi ya ce, wanda ya karbi Yesu ya zama sabon halitta. Korintiyawa ta fari Sura 5 aya 17. Bari mu yi addu’a saboda waccan ‘yar uwa. Ya Allah mai girma, mai iko duka, mahalicin sama da ƙasa, mun yi maka godiya. Domin baka bar Shaiɗan ya haɗiye mu cikin zunubanmu ba. Sa’an da mun faɗi, hannunka baya gajartawa domin ya cece mu. Muna miƙa maka waccan nan ‘yar uwa daga Jos, wanda ta shiga cikin damuwa, ta lura da damuwanta ta kuma juyo gare ka. Ubangiji, muna roƙonka ka karɓe ta ka yafe mata. Ka mai da ita sabuwa da ka yau, ka wanke ta daga zunubinta. Ka taimake ta daga yau kar ta komo cikin wannan zunubi. Idan akwai waɗanda suke ziga ta ko suna taimakon ta yin wannan, ka raba ta da su. Ka bata gafara daga sama. Ka bata kwanciyar hankali, ka bata salama, ka bata hutu cikin zuciyanta. Kada ta sake komowa cikin wannan zunubi. Mun ba da gaskiya kai Allah ne mai ji, mai kuma amsawa, cikin sunan Isa Almasihu mai cetonmu.
Amin. Amin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu’a, shawara ko wata ra’ayi, sai a rubuto mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu. Adventist World Radio, jakar gidan waya 2-1-2-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Za a kuma iya tura mana da sako a dandalinmu na Facebook a Adventist World Radio Nigeria. Adventist World Radio Nigeria. Ko kuwa ta sakon email zuwa ga adireshinmu awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, sai mun gan sakonka. Samu saurari zumunta mata na Seventh-day Adventist Church Ganji, bayan nan Pastor Haruna Matthew zai biyo baya da shirin na sujada. Pastor Audu kuma zai biyo bayan shi da nashi sako na guzuri domin rayuwa.
Zufa sai guji tsoro Ubangiji, ku bauta masa cikin sahiyanci da cikin gaskiya. Ku bauta masa cikin sahiyanci da cikin gaskiya. Ku kawas da alloli nan, uwa dan da uba ne ku so ka bauta masu. Ku kawas da alloli nan, uwa dan da uba ne ku so ka bauta masu. A ketare kogi, uwa dan da uba ne ku so ka bauta masu. A ketare kogi, uwa dan da uba ne ku so ka bauta masu. Da cike masar, mu bauta wa Ubangiji. Da cike masar, mu bauta Ubangiji. Amma idan a gare mu mummuna abu ne bautawa Ubangiji. Amma idan a gare mu mummuna abu ne bautawa Ubangiji. Ku saba yau wanda za ku bauta masa. 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 Kwa kuwa Allah na amariyawa wanda da ku wanda za ku bauta masa. Ku saba yau wanda za ku bauta masa. Ku saba yau wanda za ku bauta masa. Kwa kuwa Allah na amariyawa wanda da ku wanda za ku bauta masa. Ku saba yau wanda za ku masa. Ku saba yau wanda za ku bauta masa.
Amma
ni da gidana Ubangiji zan bauta masa.
Amma
ni da gidana Ubangiji zan bauta masa.
Amma
ni da gidana Ubangiji zan bauta masa.
Sai jama'a suka amsa masa su ce,
Allah shi sauke mu bauta ma wadan su alloli. Allah shi sauke mu bauta ma wadan su alloli.
Allah shi sauke mu bauta ma wadan su alloli. Allah shi sauke mu bauta ma wadan su alloli. Allah shi sauke mu bauta ma wadan su alloli. Shi sauke mu bauta ma wadan su alloli.
Gama Ubangiji
Allah mu shi da ya fishe mu da mu da ubanin mu da ka ce ke kasar masa.
Gama Ubangiji
Allah mu shi da ya fishe mu da mu da ubanin mu da ka ce ke kasar masa.
Daga cikin bauta
da muke yi wa masarwa.
Daga cikin bauta
da muke yi wa masarwa.
Sai jama'a Israila sun ce masa,
Ubangiji ya fishe mu daga hannun masarawa. Ya fishe mu daga tandebu. Ubangiji ya fishe mu har zuwa Kana. Allah shi sauke mu bauta ma wadan su.
su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wadan su alloli
sai jama'a Israila sun ce masa
Ubangiji ya fishe mu daga nan masarawa ya fishe mu daga janteku Ubangiji ya fishe mu azuwa kana Allah shi sawake mu bauta Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta ma wada su alloli Allah shi sawake mu bauta
Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na ibada yau karatunmu na samuwa daga cikin littafin mai wa'azi sura 1 aya ta 12 zuwa aya ta 14 karatun na cewa Ni mai wa'azi sarkin Isra'ila ne cikin Urshalima na sa kaina in nema in yi bincike kuma ta wurin hikima binciken dukan abin da ake yi a karkashin sama abu mai zafin wahala ne da Allah ya ba ƴan Adam su sha horo da shi na ga dukan aikin da ake yi a cikin duniya gashi kuwa duka banza ne cin iska kawai kam maganar mu a yau ita ce cin iska bari mu yi addu'a Allahmu mai rai a wannan sa'a na ibada muna roƙonka ka saki ruhu mai tsarki domin ya albarkace mu a wannan sa'a mu koya daga cikin maganarka mu kuma aika nufinka mu sami albarka sunanka ya sami daukaka mun roƙa cikin Yesu Kristi mai cetonmu Menene cin iska? Cin iska na nufin yin abinda ba shi da riba. Kamar yadda mutum ba zai iya rike iska a hannun shi tara ya rike a hannun shi ba. To yana daidai da kan maganan nan cin iska. Mai sauraro mai maganan nan sarki Sulaimanu ne na Isra'ila. Shine wanda ya roki hikima a wurin Allah a zamanin shi. Allah kuwa ya ba shi hikima. Dan haka kowace kalma na sarki Sulaimanu kalma ce cike da hikima ya fada mana a cikin sura 1 aya 12 zuwa 14 nan Sulaimanu ya ce ya gwada jin dadi inda ya tara matan aure da kwarakwarai har mata dubu mata dogaye gajeru farare bakake ƴaƴan sarakuna na kasashe daban-daban ya tara mata har guda dubu duk da kwarakware domin ya ba jikin shi jin dadi yayi gonaki yayi dashe-dashe ga ababan shaye-shaye daban-daban ya gina gidaje kala daban-daban yayi gonaki daban-daban yayi tabkuna yayi bayi maza da mata ya so zinariya da azurfa na kasashe daban-daban ya kai mai sauraro Sarki Sulaimanu ya kai yana da mawaka mata masu rera mishi waka da kuma mawaka matasa masu rera mishi wakoki a kowane lokaci domin ya ji dadin rayuwarsa amma bayan da ya gama waɗannan duka ga abin da Sulaimanu ya ce a aya ta 14 na ga dukan aikin da ake yi a cikin duniya gashi duka banza ne cin iska kawai ya kai mai sauraro ina son ka sani rayuwarka in ba tare da Allah ba cin iska ne jin dadin da kake yi in ba tare da Allah ba cin iska ne dukiyar da kake tarawa in ba tare da Allah ba cin iska ne babu abinda za ka yi da sarki Sulaimanu bai yi ba a rayuwarsa na wannan duniya. Daga ƙarshe ya kira su cin iska kawai. Ko ka sani rayuwarka a yau ba tare da Allah ba cin iska ne, ma'ana ba za ta amfane ka komai ba, ma'ana ba za ka ci riba ba. Ya kai mai sauraro, kana bukata ka yi tunani game da rayuwar da kake ciki yanzu. Kamar Sulaimanu ya ce duka cin iska ne. A sura ta biyu na mai wa'azi aya 12 sarki Sulaimanu ya ce sai na juya domin in duba hikima da hauka da wauta, gama wanda ya gaji sarki me zai yi? Sai dai hauka, sai dai abinda an riga an yi shi tun da. Duk wannan sarki Sulaimanu ya yi shi, ya ce duka cin iska ne. Ya kai mai sauraro, kana rayuwa irin na sarki Sulaimanu? Kana gwada hauka? Kana gwada kashe kuɗi? Kana gwada neman mata? Kana gwada gine-gine? Kana gwada rayuwa? Kana gwada tafiye-tafiye ƙasashe daban-daban? Duka in ba tare da Isa Almasihu ba. Sulaimanu ya ce cin iska ne kawai, babu riba a ciki. Ya kai mai sauraro na, me zai hana ka kai rayuwa cikin Almasihu domin ka samu riba na wannan rayuwa? Kada ya zamanto abinda Sulaimanu ya ke faɗi a cikin littafi mai tsaiki ya kasance bayan rayuwanka na wannan duniya ka tafi hannu Rabbana babu komai, wato rayuwan ta zama rayuwa na cin iska kawai. Mai Zabura a sura ta 39 aya ta 4 ya ce, ya Ubangiji ka sa isan matukata misalin yawan kwanakin na kuma yadda suke, bari in gane rashin ƙarfina. Aya 5, gashi ka mai da kwanakina kamar tafin hannu, girman shekaruna kuma a gabanka ba wani abu bane. Hakika kowane mutum banza ne, komai kyawun muhallin shi. Ya kai mai sauraro, ko ka sani kwanakinka suna da kadada? Ko ka sani kwanakinka an ƙayyade maka? Ko ka sani komai yawan tarin dukiyarka, rayuwarka ba za ta tsaya sabili da yawan tarin dukiyarka ba? Mai Zabura ya ce a cikin addu'a ta sa, Allah ka sa in san yawan kwanakina, shekaru da ka ɗiban min na rayuwa kamar yadda suke, ba shekaru na cin iska ba, ba shekaru na hauka ba. Ya kai mai sauraro, Mai Zabura ya ce hakika kowane mutum ba komai bane, komai kuma kyawun muhallinsa, komai kuma abin da ya tara in dai babu Allah a ciki. Ya kai mai sauraro, ko kana rayuwa na cin iska? Ko rayuwarka za a iya kiranta cin iska, ma'ana rayuwa da ba za ta amfane kai komai ba? Ko dukiyar da kake tarawa kana aikin banza ne, wato in babu Allah a ciki? Ko gidajen da kake ginawa, ya kai mai sauraro, babu Allah a ciki, cin iska ne kawai? Mai Zabura ya yi addu'a ya ce, ya Allah ka sa in san yawan kwanakina, kimanin shekaruna. Ko kana tunani cewa kwanakinka suna da iyaka, suna da lokaci? Ko kana da sanin cewa bai kamata ka yi rayuwa mara amfani na cin iska ba? Idan wannan shine tunaninka, za mu yi addu'a. Mai tsarki Allah makaɗaici, mun gode domin wannan sa'a na sujada, mun gode domin kalmarka. Sulaimanu ya faɗi dukkan rayuwa ba tare da kai ba cin iska ne. Ga bawanka, muna roƙo ka karɓi addu'arsa, ka taimake shi ya yi rayuwa da sa'an da kwanakin shi sun cika zai tafi da riba. Mun roƙa domin kai ne Yesu Kristi mai cetonmu.
Rashin sani masu iya magana sun ce ya fi dare duhu. Rashin sanin baiwar da Allah ya baka, zurfin duhun ya fi na dare. Mai sauraro, ka taɓa binciken zuciyarka ka ce wani irin sani, wani irin basira Allah ya bani? Domin rashin sani ba shi da kyau, rashin ilimi da kuma duhun kai ba su da kyau. Idan ko baka da wannan sani, ko baka san kana da wannan sani da baiwa ba, to duhun rayuwarka ya fi dare duhu. ya kamata mai sauraro ka sani duk ranar da ta wuce baka yi amfani da baiwa da kuma ilimi da basira da Allah ya baka ba, kai hasara ne, kai hasarar rayuwarka, kai hasarar dukiyar da Allah ya baka. Wannan hasara ko tana da tsada sosai, ko da ma menene sana'ar da kake da ita, duk ranar da baka yi amfani da baiwa da basira da Allah ya baka ba, kai hasara. Kuma abin da ke bin baya shine talauci, rashin jin daɗi, tsatsaguwa da rashin cimma burin rayuwar da Allah ya shimfiɗa maka. Wannan sako ya fito ne daga bakin Malam Habu Dawaki, ni Malam Audu na karanta.
Ta wannan muka kawo ga ƙarshen shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro ya samu ƙarfafawa da kuma ginuwa. Idan kana da tambaya a shirin da ka fito sauraro, sai a tura mana da sakon text zuwa ga lambar mu 08026243643. Zan sake dauka 08026243643. Za ka kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook, wato AWR Hausa Nigeria. Ina godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu. Ina kuma godiya zuwa ga duka wanda sun tallafa, kamar Pastor Audu, Pastor Yohana Dangana, Pastor Matthew Haruna da kuma zumuntan mata na Seventh-day Adventist Church Gingrich Hospital, a madidina da sauran abokan aiki na anan kamar Omolaye Olushola Jegede da kuma Eze Elewemchi, ba zan manta da Sheikh Umar Nasamu da kuma Ibrahim Ishaku Gyangba. Ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, iyali masu addu'a tare iyali ne masu nasara tare, domin haka a tuna a yi addu'a da iyali kowane lokaci.